Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma Niya. Haka kuma kuna iya sauraron shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Masu sauraronmu assalamu alaikum, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki, muke fata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan ana kan shan hantsi lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Yan kasar Burtaniya sun zabi ficewa daga kungiyar tarayyar Turai a wata ƙuri'ar raba gardamar da aka kusa yin kunnin doki a ranar Alhamis, matakin da wasu shugabannin ƙasashen Turai ke ganin wani babban kuskure ne. Mun yi bakin ciki da shawarar da mutanen Burtaniya suka yanke, a cewar shugabar Jamus Angela Merkel, wadda ta ƙara da cewa lashaka wannan wani babban cikas ne ga Turai da kuma batun haɗin kan nahiyar. Merkel ta ƙara da cewa za ta tattauna da shugabannin Faransa da Italiya da shugaban majalisar nahiyar Turai Donald Tusk a birnin Berlin ranar Litini. Haka zalika, sati mai zuwa Tusk zai jagoranci babban taron kungiyar tarayyar Turai ba tare da ƙasar Burtaniya ba, don tattaunawa kan shawarar ficewa da Burtaniya ta yanke. Prime Minister Burtaniya David Cameron, wanda ya yi shela da safiyar jiya Juma'a cewa zai yi murabus wani lokaci a wannan shekarar, zai halarci kwanaki biyu na farko na wannan taron ne kawai, wanda za a fara ranar Talata. Tun da farko ranar Juma'ar, Tusk ya ce Burtaniya ta tafka kuskure da ta zabi ficewa daga Turai, wadda ita ce ke kunshe da kasuwa mafi girma a duniya. Wannan zai haddasa matsaloli a cewarsa. Ya ƙara da cewa kuma bana jin sauran ƙasashe za su bi sahu irin wannan. Sakatare janar na NATO Jens Stoltenberg kuma yawa cewa Burtaniya za ta ci gaba da zama ƙarfin aminiyar NATO, kuma za ta ci gaba da yin jagoranci a wannan ƙawancen, wanda ya ce ya himmantu ga haɗa kai da tarayyar Turai. Shugaban Faransa François Hollande ya ce ya yi matukar bakin cikin wannan shawarar da Burtaniya ta yanke, to amma wannan zabinta ne kuma dole a mutunta hakan. Kasashen Afirka da ke yamma da Sahara za su dandana girgizar tattalin arzikin da zai biyo bayan ficewar Burtaniya daga tarayyar Turai, a cewar ƙwararru, to amma zai wuya a iya bayyana yanayi da kuma tsananin hakan. Gabashin Afirka, yankin da har yanzu ke da babbar alaka da Burtaniya, zai ji raɗaɗin wannan ficewa sosai, a cewar Alikan Sachu, wani ƙwararre a fannin cinikayya kuma mai kamfanin nan mai suna Rich Management da ke Nairobi, ƙasar Kenya. Burtaniya na ɗaya daga cikin ƙasashen waje da suka fi saka jari a Kenya. A cewar gwamnatin Burtaniya, cinikayyar ta da Kenya ta kai dala biliyan 7, wato 1.7. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Amurka ta kaddamar da harin jiragen samanta na farko kan 'yan Taliban a Afghanistan, tun bayan da shugaba Barack Obama ya faɗaɗa hurumin kai harin da sojojin Amurka za su iya yi kan 'yan bindigar. Jiya Juma'a, sakataren yaɗa labaran hedkwatar tsaron Amurka ta Pentagon Peter Cook ya tabbatar cewa an kai hari a sashen kudu na Afghanistan ƙarƙashin wannan sabon hurumin. Ya ce hare-haren sun dira kan inda aka auna, to amma bai yi ƙarin bayani ba. A farkon wannan wata ne Obama ya ƙara hurumin sojojin Amurka a wannan ƙasar da yaƙi ɗaiɗaita don ƙara zafafa hare-hare kan Taliban. Matuƙar hare-haren za su taimaka a yaƙin da ake yi a Afghanistan. A baya, an baiwa kwamandojin Amurka ikon kai harin jiragen sama ne kawai don kare sojojin Amurka da ke ƙasa, da kuma kare sojojin Afghanistan muddin suka fuskanci barazana sosai daga Taliban. To amma kuma sannan kuma muddin suna so ne su farauto ISIS ko gyauran Al-Qaida. Sakataren tsaron Amurka Ash Carter ya gaya ma mahalarta wani babban taro kan tsaro mai suna Defense One Tech da aka yi ran 10 ga watan Yuni cewa wannan fadaddan hurumin zai sa sojojin su yi amfani da ƙarfin su yadda ya kamata. Jiya Juma'a Papa Roma Francis ya sake in Allah wadai da kashe-kashen Armenia wanda 'yan Turkiya suka yi a lokacin yakin duniya na ɗaya ƙarƙashin shugabansu na wancan lokacin Usman, da cewa kisan ƙare dangi ne yayin da yake ganawa da shugaban Armenia Serge Sargsyan, irin kalamin da ya harzuka Turkiya bara. Papa Roma Francis, wanda ke ziyara a ƙasar ta tsawon kwanaki uku, ya yi amfani da kalamin Armeniyanci na Mirs Yergin mai nufin babbar mugunta, sannan ya ƙara kalmar kisan ƙare dangi a rubutaccen jawabinsa kan abin da ya kira na farko a jerin munanan bala'o'in da suka faru a ƙarnin da ya gabata. Papa Roman ya gabatar da babban jawabinsa ne a fadar shugaban ƙasa da ke Yerevan a bainar wasu manyan jami'an ƙasar ta Armenia da wasu kuma jami'an diplomasiya da sauran jama'a, bayan da ya halarci babbar majami'ar Armenia da ke Etmedzin, inda ya yi kira ga dukkanin Kirista da su haɗa kai wajen ganin ba a yi amfani da addini don cimma wani buri na daban ba. Nan take dai babu wani martani daga Turkiya, wadda a bara ta gaggauta janye jakadanta daga Vatican, bayan da Papa Roma ya yi amfani da kalmar kisan ƙare dangi.
Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu saurare, ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kokumi ne.
Ba kalmar so ke da wuyar faɗi ba, hakikar so ke da wuyar rabewa. Kalmar so na da wuyar rabewa, ala nazarin so mai rudar na gwagwalwa, ala harkar so ta kasan asanu, ala kujiyar so cirace tafiya, ala ba kalmar so ke da wuyar faɗiwa, hakikar so ke da wuyar rabewa. Kalmar so ke da wuyar faɗiwa, hakikar so ke da wuyar rabewa. Allahu ka zama na gani idajina, Allahu ka zama na zaɓi a gona, zaɓin da ka min sa Ubangijina, duk yanda ka so ba ni da za a ƙuso na. Harkar so ta kasan a sannu, ala kujiyar so ciracin ya tafi ba, ala.
To madalla, kafin mu nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirinmu a yau.
Malam Ibrahim, barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau, muna nan ɗauke maku da rahotanni guda huɗu. Rahotonmu na farko zai yi magana ne akan mahimmancin baiwa yara sinadarin vitamin A. Rahotonmu na biyu zai yi magana ne akan ƙara wayarwa iyaye mata da likitoci suka yi hoɓɓasa a maraɗin jamhuriyar Nijar domin amsawa ƙananan yara dukkanin rigakafi da ya kamata kowane yaro ya samu saboda inganta rayuwarsu. Rahotonmu na uku zai yi magana ne akan shirin da hukumomin ma'aikatar kiwon lafiya na jihar Bauchi ke yi wajen ƙoƙarin tallafawa masu fama da cutar hawan jini. Shi kuwa rahotonmu na huɗu zai yi mana magana ne akan rana ta musamman da ta gabata da aka keɓe domin ƙara ƙaimi da faɗakarwa wajen yaƙi da cutar sankaran jini, wato sickle cell anemia a Turance. Baya ga waɗannan rahotannin daga bisani kuma za mu kawo muku shirin in kunne ya ji, a inda za ku ji wata ƙwararriyar likitan yara da jan kunne game da yanda za a iya kaucewa haihuwar yara masu ɗauke da cutar sankaran jini, wato sickle cell anemia. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin.
Madalla ga da Mamman Nasir.
Tina makaho baka iya rabewa. Mace da ciki Allah ne ke rabewa. Sakar zuci Allah ne ke sanewa. Halayyar dan Adam ba a iyawa. Kalmar so na da wuyan rabewa ala. Nazarin so Harshen baki da shi ake farawa da laban nan da su ake harbawa su hada su ba da sautukan isarwa da sigar nan gobe suke sauyawa har kar so ta kasan asan alam kuje an so tiracin ya tafi ga
An bayyana cewa baiwa ƙananan yara sinadarin vitamin A na da tasiri ƙwarai matuƙa wajen inganta lafiyar yara ƙanana. Wakilinmu na Kano Muhammad Salisu Rabiu na ɗauke da rahoto.
Babban jami'in gudanar da rigakafi na jihar Kano Dr. Sharif Yahaya Musa ne ya bayyana irin muhimmancin da sinadarin na vitamin A yake da shi ga yara ƙanana. Wanda hakan ya sa suke raba shi a lokacin da ake gudanar da gangamin rigakafi a faɗin jihar ta Kano.
To vitamin A din nan yana da matukar mahimmanci ga su yara saboda garkuwar jiki da kuma ƙara ƙarfin ido. To shi wannan vitamin A da muke barwa mun hadar da shi ko kuma mun ba teams dinmu masu zuwa gida-gida din nan wanda saboda mun hadar da aikin guda biyu zuwa daya mun hadar da aikin gangamin rigakafin shan inna da kuma wannan maku. To saboda haka wannan vitamin A din mun hadar da shi ga mutanen da suke zuwa gida-gida mun ba su kuma su idan ya cancanta a bashi kenan dan akwai yaron da bai cancanta a bashi vitamin A ba to yaron da ya cancanta a bashi vitamin A su ma'aikatan mu kuma za su dada fadakar da iyayen yara cewa su je gurin da ake gabatar da wannan makon a asibiti kenan tunda ba kowane magani muke ba su suna yawo da shi da su gida zuwa gida din ba akwai magungunan da ba za mu ba su ba wannan lalle sai an je gurin da ake gabatar da wannan aikin sannan za a ba mata musamman magungunan da ake ba mata masu masu ciki da kuma allurorin da ake yi wa kananan yara wannan lalle sai an je asibitin da ake gabatar da wannan shirin za a bayar da shi so wannan karan gaskiya mun samu fitowa sakamakon hada wannan aikin da muka yi da kuma aikin gangamin rigakafi na shan inna
to dukta wani irin kira zaka ga musamman magidanta a game da wannan aiki da kuke
wato magidantan Kano yanzu ni a gani na abinda nake gani shine sun ma fahimci me ake nufi da irin wannan allura da ake ta rigakafin shan inna saboda sun san illar cutar shan inna ga yaro ga su iyaye da kuma ƙasa baki daya to saboda haka yanzu iyaye suna ba mu hadin kai amma kiran da zan kare shine a dada ba jami'an lafiya hadin kai idan sun zo gidaje a ba su hadin kai aikin nan Allah ya yarda mun kusa gama shi dab muke da gama shi yau muna cikin wata na 22 ko 23 ba tare da samun wannan cuta a Kano ba so mun samu gagarumin nasara karashi ne kawai muke jira mu karasa a ba mu takarda cewar mun kawar da wannan cuta insha Allah
Dr. Sharif Yahaya Musa babban jami'in gudanar da rigakafi na jihar Kano kenan Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano Najeriya
A jihar Maradin Jamhuriyar Niger masana harkar kiwon lafiya sun kara kaimi da bullo da wasu dabaru domin fadakar da iyaye mata muhimmancin karbawa yara kanana rigakafi inji wakilinmu Shu'aibu Mani
Likitoci da wata hubbasa ta ilmantar da mata wakilai da suka zaba a ungoyi daban-daban inda za su bi gida-gida da zumar wayar da kan takurrun su mata amfanin duk wata shawara da ake yi ma kananan yara haka ya sajin ta bakin Malam Musa Dallali jami'in waye kai likita Sabon Gari ko suna cin karo da matsaloli da uwan daya
matsalar da ake samu su sun ce in sun cancel sun yi gargadi ba daga kowa ke Hamzari ba ya aikata abinda suka gargada to haka ne ba nan da nan ma da kai bayani mutane su karba wani yana iya karba wani bai karba wani yana iya ganewa nan da nan wani bai iya ganewa nan da nan sai da sannu sannu ganewa sai a hankali
ko bayan haka matan da aka tattara cewa da rele a likita Andume suna tabbatar da tasu niyya domin cimma burin da ake so na kare lafiyar kananan yara.
To mu dai muna iyaka bakin kokarin mu game da mata. Muna zuwa mu dabar da su mu ce musu to kusan kai diyan ku wurin tsaga, kusan kai diyan ku wurin awo, nan ma ciki ce ta tayi awo kuma ta kokari zuwa gidan likita kuma in wani abu ya tashi muna zuwa gida muna horar da su.
Dama muna cikin waye musu da kai akan muhimmancin tsaga saboda tsaga ga yaro tana da muhimmanci, sannan tana kare shi daga cututtuka masu yawa.
Dada ko su matan da ake iske a cikin gida ya suke karban su waɗannan mata ga abin da wata malamin makaranta ta faɗa da ta buƙaci in sa sunanta
muna karɓar su cikin murna saboda ƴaƴanmu ne za a ma riga kan kenan ko ai mun ji dadi wanda ya kula da kai
to akwai waɗansu likitoci suna masu kokenta waɗansu matan ba zuwa su kai ƴaƴansu a ida musu allura
gaskiya ya kamata su kai su saboda riga kai ya hima gani
Malam Musa Dallaji jami'in waye kai shina tunanin abin da shike jira ga waɗannan mata sai ya bada amsa
mata yawanci suna kawo yaran su wajen shaushawa sai dai matsalar ida ce Abbas ka san ita shaushawa kamar badan kai tawarin ba zaka ci aka kare amma muna kira gare su ida zuwa su ida shaushawa su kai da kai dubo mu aka baka ran da ya buku ko aka ce ka dawo kamar do yaran har lokacin da shaushawa su ta kare
Shaibu Mani murya Amurka daga Maradi a Jamhuriyar Niger
a jihar Bauchin Yakubu kuwa hukumomi ne suka bullo da shiri na musamman domin tallafawa masu fama da cutar hawan jini. Kwamishinan kiwon lafiya na jihar Bauchi Dr. Halima Musa Muqaddas ta shaidawa manema labarai hakan cikin su kuwa har da wakiliyarmu Amina Abdullahi Girbo.
Kwanakin baya na yi bayani akan shirye-shiryen da muka yi da aniyar da muka yi na tabbatar da cewa mun lura da masu cututtuka waɗanda suke dadewa a jikin mutum ba sa warkewa gaba ɗaya kamar su cutan shi hypertension din cutan sickle cell disease na da cutan suga duk da irin waɗannan cututtuka aniyar da muka yi ne cewa shine waɗannan cututtuka suna bukatan lura mai inganci na musamman saboda haka ya kamata a samu ƙwararru na waɗannan fannonin cututtukan da za su lura da masu cutan akan haka ne ma an samu ƙwararre a ciwon sikila yanzu haka muna maganan samu ƙwararru a ciwon suga da shi cutan hawan jini din saboda a rinka ganin su a cikin kwanaki na musamman a babban asibiti da muke da shi na specialist duk wani campaign da za a yi na ma'aikatan kiwon lafiya ko da na matakin farko ne ko bakat mane ko lura da manyan asibitoci ko ma ina ne in dai ma'aikatan kiwon lafiya ne in za a yi duk wani fita da za a yi na bikin wani rana mukan tabbatar da cewa an bada daman jama'a su zo a yi gwaje-gwajen jini so that dan mu ga waɗanda suke da hawan jini dan ita cutan hawan jini ba abinda zaka ji komai a jikinka bane zaka iya tafiya da cutan sai in ta fara samu mutun illa a cikin jiki tukunna takan kasancewa mutun ya ji wani abu saboda haka to waɗannan fannonin da za a yi gwaje-gwajen nan ake gano da wanda yake da cutan sannan kuma an kama cutar lokacin da mutum bai ji komai a jikin shi ba ya fi dacewa a bashi magani a lokacin za a yi dace na cewa jikin cutan ba za ta mishi lahani ba to duwai muna irin wannan sannan muna kira ga jama'a na cewa kiwon lafiya fa su ne za su fara yi wa kansu ba gwamnati ba wani ba saboda haka mutum ya kamata yanda yake lura da abincin da zai ci ya san da cewa ya kamata ya ci abinci sau biyu sau uku a rana haka ya san da cewa ya kamata ya rinka gwada shi daga ko ya hau musamman in mutum ya dara shekara 30 a duniya wannan gwajin loto zai sa mutum ya san da cewa ko jinin shi na daidai ko baya
Dr. Halima Musa Muqaddas kenan kwamishinan kiwon lafiya a jaha Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na murya Amurka daga Bauchi a Najeriya
a gaida Amina Abdullahi Girbo ranar 19 ga watan Yuni na kowace shekara Hukumar lafiya ta duniya ta kebe domin tunawa da masu cutar sankarar jini da kuma ƙara ƙaimi wajen faɗakarwa ta yanda za a kaucewa haihuwar yara masu cutar Wakiliyarmu na dutsen jihar Jigawa Halimatu Abdullahi ta aiko mana da rahoto.
Akan ware wannan rana ne domin fadakar da al'umma illolin wannan cuta wadda ba daukar ta ake ba illa gadar ta ake daga iyaye waɗanda ke dauke da kwayoyin halittar jini iri ɗaya wato SS ko kuma idan aka yi aure tsakanin kwayar halittar jini rukunin AS da SS din nan ma za a iya haihuwar ƴaƴa masu wannan cuta amma duk ba za a gane haka ba sai har idan an dangane da asibiti an yi gwajin jini. Dr. Abubakar Habib shugaba ne a sashin kula da cututtukan da suka shafi jini a asibitin Rashid Shakone dake birnin Dutsen jihar Jigawa.
Mafi sauki abu da ya kamata a ce an yi dama shine a wayar jama'a kai kan cewar kafin aje ayi aure ya zamanto an je asibiti an yi wannan gwaji an gane wani rukuni mutum yake ciki na wannan cuta ta sikila. Dan kaje ko ka ga likita asibiti aka yi muku wannan gwaji shi likita zai ba da shawaran cewar to ai gashi ga rukunin da kowa yake ciki idan ya zamanto cewar zai yi ku cewa a gaba ɗin ku yi aure ba tare da kun samu yara masu sikila ba likita zai muku bayani kan cewar za ku iya yin auren ku ba tare da kun samu yara masu sikila ba amma idan har sakamakon gwaji ya nuna cewar in kun yi aure za ku iya haifan yara wanda suke da sikila to mu a likitance muna ba da shawaran cewar a yi hakuri da wannan auren saboda in an yi za a iya samun yara masu sikila. Kuma samun yaro mai sikila gaskiya ba karamin tashin hankali ba ne ga iyaye. Kullum kana ganin shi a wahale baya zuwa makaranta kamar yadda sauransu suke zuwa makaranta su wuce shi a karatu shi kuma yana baya. To wannan duk abubuwa ne wanda su iyayen suka samu kansu a ciki hankalinsu gaskiya yana tashi sosai. Ya kamata ma a ce akwai wata doka wanda zai sa a ce tun mutum yana makaranta misali a ce ko makarantar primary ko makarantar secondary school za a iya gwada shi a tabbatar cewar ga wannan rukuni yake da ciki na wannan ciwon sikila so da mutum ya sani tun kafin ya girma.
Shi ma shugaban kungiyar na masu fama da cutar ta sikila Comrade Abubakar Abdullahi yayi jan hankali ga masu fama da wannan larura.
Tabbas wannan cuta ce wacce kai yanda kake jin jikinka gaskiya baka so a ce danka ko kaninka kowa yana da wannan larura ba musamman yanda kake jin wahala duk wanda ka tambaya shi meye kalubalen sa yana da sikila zai ce ma ko harka ta ilimi ko to kullun kai ne a baya kana cikin wahala saboda kullun ana tausaya ma in ma ka same kula kenan wanda ba samu masu kula ba kamar kauyuka nake kajejadawa abin tausayi ne musamman in kika gansu wasu tana shafan musu bari daya wasu kwakwalwa wasu ma ido.
Wace shawara zaka bawa sauran ƴan uwanka masu fama da wannan larura banda irin shawarwarin da likitoci suke ba su?
Babban abin nan ƙara gayawa ƴan uwana masu lalura shine mu yi hakuri mu san ibadar Allah ne kawai karka daga wani abu yana gagara ka kowai kana ci wanda Allah ya dora ma sannan kuma kullun ina godiya ga iyayen uwar take da miskila gaskiya abin ka tausaya mata ne kuma kai mata godiya ta musamman al'umma mu ma duk wanda ya san wani abu akan sikila to ya kamata shi ma ya dinga fadawa.
Taken ranar dai ta bana shine muhimmancin gwajin jini kafin a yi aure. Halimatu Abdullahi sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
A gaida Halimatu Abdullahi daga dutsen jihar Jigawa. Yanzu kuwa sai in kunne ya ji Hausawa suka ce gangan jiki ta tsira. Dr. Hafsatu Rufa'i Sunusi kwararren likitan yara ne da ke asibitin koyarwa na jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. A wani gangami da ya gudana a garin Funtuwa domin ranar da aka keɓe don tunawa da kuma faɗakarwa game da cutar sankarar jini ta bayyana matakan da ya kamata a ɗauka domin kaucewa haihuwan yara masu ɗauke da cutar sankarar jini.
A taƙaice ita cuta ce wadda ake gadanta shine abun muhimmanci da ya kamata a kula da shi. Ana gadanta daga iyaye duka daga uba da kuma uwa. To ba wai ciwo ne wanda yake uba ne kada yake bada shi ba ko uwa take bada shi ba wanda yana ɗaya daga cikin matsalolin da muke samu idan aka kawo yaro yana da ciwon wannan ciwon sikila yakan shafi jini ne sai kaga yaro ya zo da kumburin kafafuwa hannuwa idanuwa su canza launi jiki ba jini kuma yana shafuwar gabobi yana yi musu illa kwarai da gaske. Ana gadanta idan shi daga wurin uwa da uba duka idan uwa tana da gurbataccen shi wannan hemoglobin na sikila shi ma uba yana da shi to shine zaka ga idan suka zo suka yi aure za su haifi ɗa wanda yake da cutar sikila to masu carriers su ne waɗanda suke ɗauke da ɓangaren ƙwan na wannan cuta ta sikila, su ba su nuna alamomin cuta, ba kasafai suka nuna alamomin cuta ba. Amma idan suka je suka aure suka aure wanda kuma yake da ɓangaren cutar nan, to su ma sai su zo safe sikila garden shi ake yi. Gaskiya magani har iya tsawar rayuwa in an same shi. Magani takamaimai shine waɗanda aka yi masu da shan jini, to waɗannan kuma kaga abu ne mai tsada kuma ba yawancin mutane za su iya yin amfani da shi ba. To amma akwai magani wanda yake kusa da haka din, wanda yake dakushe kaifin ciwon, wanda ake kira hydroxyurea. Wannan magani ne wanda a kasashen Turawa, America da Ingila sun fi shekara 20 ana ta bincike akan wannan magani, kuma yanzu an tabbatar maganin yana da fa'ida kwarai 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 da gaske, domin yakan rage kaifin ciwon nasu, yakan rage bukatuwar su ta jini, yakan rage musu matsalolin da suke samu da ya shafi kwakwalwa da ya shafi huhu kuma. So magani ne wanda yake da muhimmanci a yanzu kam a Najeriya ana samun shi hydroxyurea. Kuma cikin ikon Allah an samu kamfani Bonds Pharmaceutical wanda nasu yana da matukar arha. A ƙasa da 2000 yaro zai iya samun hydroxyurea na wata ɗaya. Akasin da wajen shekara 10 da suka wuce da aka fara kawo hydroxyurea, za ka ga mutum zai kashe wajen 30,000 kafin ya samu wannan magani na wata ɗaya. So an samu ci gaba ta wannan fanni. Shawara ita ce kowa ya tabbatar ya yi gwaji, ya san meye ainihin yanayin jinin shi, shin AA yake ko SS yake ko AS yake. Wannan shine abu na farko. So community diagnosis yana da muhimmanci, yana da muhimmanci kwarai da gaske, tunda in an san cewa wannan AS ne, in aka zo wurin aure sai a yi taka tsantsan kada a bi son zuciya. In aka bi son zuciya to za a samu abin da ba a so. To amma ba wai lalai ne a ce dole ba za ku yi aure ba. In ma kun yi auren, ku sani cewa akwai yiwuwar a haifi masu ciwon sikila ɗin, duk da cewa yanzu kulawar da ake ba masu ciwon sikila ta ƙaru a bisa abin da ake samu aka samu a baya. To amma in dai za a kaushe ma cutar gaba ɗaya, sai dai an san genotype AS ne, to sai a kauce ma aure gaba ɗaya.
Dr. Hafsatu Rufai Sunusi kenan, kwararren likitan yara a asibitin koyarwa na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria, da faɗakarwa game da yadda za a iya kaucewa haihuwar yara masu ɗauke da cutar sankaran jini, wato sickle cell anemia a Turance. Zaharuddin Sanifin Tuwa ya aiko mana da bayanan da likita ta yi. Mako mai zuwa za ku ji mu da ci gaban shirin. Ibrahim Alfa Ahmad gare ka.
Masu sauraro, kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau, amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa. A madadin shi Nasiru Birnin Yaro, da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba, waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmad ne ke cewar mu huta lafiya.
A gai da Malam Iro da Tawagashi, yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
A takaice, ‘yan kasar Burtaniya sun zaɓi ficewa daga ƙungiyar tarayyar Turai a wata ƙuri’ar raba gardamar da aka kusa yin kunnen doki ranar Alhamis. Matakin da wasu shugabannin ƙasashen Turai ke ganin wani babban kuskure ne. Ƙasashen Afirka da ke yamma da Sahara za su ɗanɗana girgizar tattalin arzikin da zai biyo bayan ficewar Burtaniya daga tarayyar Turai, a cewar ƙwararru. To amma zai yi wuya a iya bayyana yanayi da kuma tsananin hakan. Amurka ta ƙaddamar da jerin wato hare-haren jiragen sama na farko kan 'yan taliban Afghanistan tun bayan da shugaba Barack Obama ya faɗaɗa hurumin kai hari na sojojin Amurka da za su yi kan 'yan bindigar. Jiya Juma'a, Papa Roma Francis ya sake yin Allah wadai da kashe-kashen Armeniyawa da 'yan Turkiyya suka yi a lokacin yaƙin duniya na ɗaya ƙarƙashin shugabansu na wancan lokacin Usman, da cewa kisan ƙare dangi ne, yayin da yake ganawa da shugaban Armenia Serge Tsagin. irin kalamin da ya harzuka Turkiya bara. Gwamnan West Virginia Ira Tumbling ya ayyana dokar ta ɓaci a ƙananan hukumomi 43 bayan da ambaliyar ruwa mafi muni da wannan jiha ta taɓa gani cikin shekaru 100 ta kai ga halaka mutane 20.